Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmusi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litini 28 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya, za a ji yadda ake ci gaba da mayar da martani kan janye yajin aikin da kungiyar kwadugon Najeriya ta yi.
Shi wannan sansani na takkin caji a nan suke samun mafaka su fito su zo su afka wa mutane su koma kuma ta wannan tsibiri su samu inda za su gudu su je su kula.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma Sani Malumfashi ina tafa da rahoto na musamman wannan karan kan tasirin masarautu. Murtala Faruk Sanyina na tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Hadiza Kiyari da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ƙwararrun da ke kare haƙƙin bil'adama masu zaman kansu a Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi kira ga mahukuntan Najeriya da su saki wani matashin mawaki musulmi da aka yankewa hukuncin kisa bisa zargin yayi waƙar ɓatanci, kuma da ke sa ido kan ƴancin addinin ƙasa da ƙasa ta Amurka. Ta bayyana Yahaya Sharif Aminu a matsayin mai yin waƙoƙin addini a jihar Kano da ke arewacin Najeriya, kuma ɗan ɗarikar Tijjaniya ne. Wata kotun shari'ar musulunci ta yankewa mawaƙin mai shekaru 22 hukuncin kisa a watan Agustan da ya gabata saboda yayi wata waƙa ta dandalin WhatsApp inda ya yabi wani limamin ɗarikar Tijjaniya mai suna Ibrahim Niyase, hatta kai ga ya ɗauka kashi gaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cewar USCIRF. Ƙwararren hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ba da rahotanni da shawarwari kan saɓa haƙoƙin bil'adama sun ce wasu gungun mutane sun ƙona gidan su Sharif Aminu a ranar 4 ga watan Maris bayan da 'yan siyasar yankin suka buƙaci a kashe shi. Ƙwararren hukumar ta USCIRF sun ce suna da damuwa matuƙa game da rashin bin doka da tsari a shari'ar Sharif Aminu, ciki har da tsare shi ba tare da bashi damar magana da wani ba ko ɗaukar lawyer a yayin shari'arsa ta farko, wanda ba wanda ya san lokacin da aka yi ta. Ɗaya daga cikin ƙwararrun na Majalisar Ɗinkin Duniya, Karima Binon, mai ba da rahoto na musamman a ɓangaren haƙƙin al'adu, ta ce aiwatar da hukuncin kisa kan bayyana wani abu ta hanyar zane-zane, rubutu ko yin waƙa ta yanar gizo ya saɓawa dokokin kare haƙƙoƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa sosai da kuma tsarin mulkin Najeriya. Ƙasashen duniya na ƙara dosar adadin mace-mace sakamakon cutar COVID-19 miliyan 1 a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta John Hopkins a safiyar yau Litinin. Cibiyar ta John Hopkins ta ce sama da mutane miliyan 33 a duniya ne suka kamu da COVID-19. Wani bincike da gidan talabijin ɗin CNN ya yi a kan alƙalamin na cibiyar Hopkins ya nuna cewa adadin waɗanda suka harbu da cutar COVID-19 ya ƙaru da aƙalla kashi 10 cikin 100 daga makon da ya gabata zuwa yanzu a jihohin Amurka 21. Dr. Chris Murray, daraktan cibiyar sa ido kan alƙalamin harkokin lafiya da nazari a jami'ar Washington, ya faɗa wa CNN cewa hasashen samun ƙaruwar masu kamuwa da cutar coronavirus a watan Oktoba a Amurka ana sa ran zai kai har zuwa watannin Nuwamba da Disamba. A Amurka an samu mutum fiye da miliyan 7 da suka kamu da COVID-19. Daga nan kuma sai India da ke bi mata da sama da mutum miliyan 6, sai kuma Brazil da ta samu kusan mutum miliyan 5 da suka kamu da cutar, a cewar alƙalamin cibiyar Hopkins. Ƙasashen Turai kuma na fuskantar sabon yaduwar cutar, abinda ya sa wasu gwamnatoci a faɗin nahiyar suke sake dawowa da matakan kulle kan jama'a da kuma masana'antu. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Faransa sun ce wani matashi da ake kyautata zato ya cikawa mutane 2 ka a ranar Juma'a da ta gabata a birnin Paris. Ya ce ya aure abin da ya tsammani ofishin majallar barkwancin nan ta Charlie Hebdo ne, saboda a kwanan nan majallar ta sake yin zane-zane da suka nuna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ga duka alamu dai bai san cewa ofishin sun tashi daga wurin ba, yo bayan harin da aka kai musu a shekarar 2015 wanda ya yi sanadiyar kusan mutane 17, maharin wani ɗan shekara 18 da haihuwa ɗan Pakistan wanda ya isa Faransa shekaru 3 da suka gabata a matsayin ƙaramin yaro ba tare da wani babba ba. An bayyana sunansa a matsayin Hassan A a wata majiya da ke da masaniya kan binciken da ake yi ta faɗawa kamfanin dallancin labaran AFP bisa sharaɗin a saƙa majiyar. Kamfanin na AFP ya bada rahoton cewa majiyar ta ce musu binciken suna aiki don tantance wani bidiyo wanda kusan ya nuna matashin da ake zargi yana maganar kai harin. Dakaran Armenia da Azerbaijan sun ci gaba da gwabza fada har zuwa rana ta biyu yau Litinin a yankin Nagorno-Karabakh inda galibinsa kabilun Armenia ke zama duk da kiraye-kiraye da kasashen duniya ke yi na su kawo ƙarshen fadan. Bangarorin biyun sun zargi juna da yin amfani da manyan makamai. Ma'aikatan tsaron Azerbaijan ta ce sojojin Armenia sun yi barin wuta a garin Tarta. Yankin wanda ya balle ya ba da rahoton cewa an samu ƙarin akalla sojoji 15 da aka kashe. Abin da ya sa adadin sojojin yankin da aka kashe tun daga Lahadi zatta 30 a lokacin da hukumomin yankin suka ce Azerbaijan ta kai hari ta sama da kuma na manyan makamai. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi allawa dai da kazamin fadin kuma ya bayyana takaicinsa kan asarar rayuka da aka yi da kuma yadda fadin ya shafi farar hula a cewar wata mai magana da yawunsa a wata sanarwa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kuma za mu yada zangonni a birnin Kano na arewacin Najeriya inda za a ji yadda 'yan Najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan janye yajin aikin da kungiyar kwadugon Najeriya ta yi biyo bayan tattaunawa da tawagar gwamnatin kasar. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da rahoton ra'ayoyin na jama'a.
Na yi farin ciki matuka saboda in an ce za a tafi yajin aikin nan duka kan duka zance kenan. Dama ana cikin wani yanayi na kunci, kaga yanzu mu dai fatan mu talakawa ita gwamnati ta samu ta cika alƙawuran da ta dauka kafin dai nan da sati biyun saboda mu samu saukin yanayin rayuwa.
A duk lokacin da aka ce za a tafi yajin aiki to a yi shi kawai in za a samu janyo ra'ayin gwamnati ta fuskanci menene al'umma suke bukata.
Martanin wasu 'yan Najeriya kenan game da dakatar da yajin aiki da kuma zanga-zangar lumana da kungiyar kwadagon kasar ta so farawa a yau din nan. To amma Malam Mansur Dati kwararre akan harkokin kwadago da nagartar aiki da ke koyar da wannan fanni a kwalejin fasaha ta Kano ya ce babu abin mamaki akan abin da kungiyar ta NLC ta yi na dakatar da yajin aikin.
Duk wanda ya san yanda zubin ya taho ya san dama can za a shiga wannan yarjejeniyar, kuma a ka'idar dokar mulki na Najeriya idan har aka shiga cikin yarjejeniya to ba a tafiya yajin aiki. To kungiyar kwadago kusan sati 2 da suka shige gwamnatin tarayya ta fara mata tayi na azo a zauna. Kungiyar gwamnonin Najeriya su ma sun mata tayi azo a janye. To ka'ida ce idan aka shiga cikin yarjejeniya da gwamnati ta gaba za ta ba sai ta kara tafiya kotu. Wannan tafiya kotun ya haska mana cewa kungiyar kwadago tana sane tunda ita kungiya ce mai biyayya da doka. Idan ta san cewa in bata bi doka ba to fa ba za a ci nasara ba.
Sai dai a nasa bangaren Comrade Muhammad Shu'aibu Kiri tsohon mataimakin shugaban kungiyar ta NLC na kasa ya ce akwai abin lura da taka tsantsan game da kunshin yarjejeniyar gwamnati da 'yan kwadagon.
Ina ganin da addimin da ake zaino na farko an ce karin gudumin da aka ya tabbata to amma agreement da aka yi signing bai tabo waɗancan mutanen da suke sata kudin wannan ba. In ka dubi rahoton Faruku Lawan ka dubi ana report da aka bayar akan mai zaga na kuma shigo ta sun shigo da mai ba shigo da mabukwana ana biyan su kudin nan. Akwai man da ake jan debo a motoci an kawo Arewa an kai kudin ka ina ne an debo motoci 5,000 kodi da 300 a kawo saboda da ake da nan kudin ake laba a jiyo mutane da bayan da kan ba su aiki wannan agreement da NLC ta sani har yanzu ban ga inda suka sa cewa a hukunta 2,000,000 da rabani da madadin man fitar kuma in ne bayan kan aje ba za su koda mai ba saboda haka ya kamata a ce kungiyar kwalo ta tsaya da fito kan ta bada goce to mu ba mun gaji da wannan abin da ake yau za mu yi da wannan amma sai maganin waɗannan.
Kin dai masana suka fara hasashe akan abin da ka iya faruwa kafin ko kuma a yin cikar wa'adin makonni biyu da bangarorin biyu suka ɗebawa kansu domin ƙarƙare wannan batu.
Shi dama a tsarin yadda ake yin negotiation ko abin da ake ce masa collective bargaining wato yarjejeniya ta bai daya shine ka saki wani bangaren bukatunka ni ma in saki wani bangaren bukatun nawa in yaso sai mu hada tsakiya inda a takaice dai kai baka rasa komai ba, ni ko ban wawashe komai ba. To wannan shine abin da talakawa ko kuma jama'a gari ko kuma mu yan kwadago zamu saka a ranmu.
Malam Mansur Datti kenan, masani akan lamuran kwadago da nagartar aiki a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Yanzu kuma ga sanin malumfashi da rahoto na musamman.
Kasashen duniya da dama suna da sarakuna, wasu su ma suke shugabancin kasar kamar Saudiya, Bahrain, daular Larabawa, Turai da kuma yankin Asiya, sabili da harshe daya. To amma hakan ba zai yiwu ba a nahiyar Afirka, sabili da yawan kabilu kowace da sarkinta. Tumbana kuma Najeriya mai kabilu sama da 400. Ko a kasashen Hausa da ke arewacin Najeriya, Katsina da Daura, Kano da Kazaure, Zazzau da Zamfara, kowacce su na da sarki. Sakkwata ce kawai kasancewarta daular Usmaniya ke da sarkin Musulmi. Na tuntuɓi Dr. Shehu Alhatu, masanin tarihin masarautun kasashen Hausa, don ƙarin bayani.
Sarakuna waɗanda muke da su a nan arewa wanda jihadin Shehu Usman Dan Fodio ya kafa su, sarakuna ne waɗanda suke da cikakken ikon tafi da al'amuran mulki bisa tsari na shari'an addinin Musulunci. Akan haka aka yi jihadi, akan haka aka kafa waɗannan masarautu. A wannan lokaci komi da ka sani yana hannun sarakuna ne, kuma gwargwado sun iya kan kokarinsu sun tafiyar da wannan al'amura har lokacin da Bature ya shigo kasar Hausa, wanda aka yi yaƙi aka ci Sokoto a 1903. Bature da ya zo sai fahimci muna da irin tsarin mulkin mu wanda wanda yake abin ya bashi sha'awa. Ya ga muna da irin abin da ake cewa kamar ƴan majalisar sarki kenan, wanda ke shi sarki shi ne chief executive, akwai bangare na shari'a. To da ya ga haka sai ya ga to bari ya koma baya, yayi amfani da wannan tsari na mai don ya shimfida nashi tsarin mulkin. Shi ne ya kawo abin da ake cewa indirect rule system. Sai shi Bature ya koma na faɗa ma sarakuna abin da za su yi ne, amma ƙarfin mulki yana hannun sarakuna duk da Turawa sun shigo. Sai dai wasu abubuwan in za a yi akan nemi yardan resident wanda yake Bature ne, wanda aka aje shi a lardi. Duk lardunan nan da muke da su kusan guda 12 a wannan lokaci, akwai resident da aka aje shi. Da har ya zuwa kusan karfan mulkin kai a 1960. Sarakuna suke da iko akan abin da ya shafi tafiyar da mulki. Al'amarin da ya shafi hanyoyin kuɗaɗen shiga wato haraji yana hannun sarakuna ne. Al'amarin da ya shafi gine-gine na makarantu yana hannun sarakuna ne. Gina hanya yana hannun sarakuna ne. Kurkuku yana hannun sarakuna ne. Kasuwa tana hannun sarakuna ne. Ka a takaice dai kusan komi a hannun sarakuna yake. Yan boko sai suka fara neman a miƙa mana mulkin kai. To daga wannan lokacin ne aka fara samun saka. Lokacin da jam'iyyu suka fara bayyana, aka fara fitowa, aka fara kiran sarakuna da sunayen da bai dace ba. Wasu na kiran su azzalimai, wasu na kiran sun hada kai da Turawa ana danne su lokacin da jam'iyyun za su bayyana.
Kai ina za ka danganta laifin sun shiga harkoki ne na siyasa daga baya ganin cewa an ce sarki goma zamani goma ko koya.
Sarakuna ba su shiga harkan siyasa yanda ake zato tsundun ba a wancan lokaci. Wato wannan canji da aka samu ba wani abu bane, makirci ne irin namu mu ƴan boko. Duk abin da kaga ya faru, ƴan boko suka zauna suka shirya shi yanda za a kwace iko gabaki ɗaya a hannun sarakuna. Duk kusan abubuwan nan da na ambata maka su a baya, wanda yake da iko ne na sarakuna, gwamnati ta karɓe su a hankali.
Hakan ya kai ga amshe kurkuku da shari'a daga hannun sarakuna har zuwa mulkin soja na zamanin Murtala Muhammad da Obasanjo a 1970. A wancan lokaci an bullo da tsarin da suke committee wanda ya kawo sauye-sauye na sabon tsarin ƙananan hukumomi, wato local government reform. A gargashinsa duk wani iko da ke hannun sarakuna an amshe shi, aka basu a matsayin masu ba da shawara har ya zuwa yau din nan. Masanin tarihin kasashen Hausa Farfesa Uba Abdullah ya yi tsokaci game da mulkin mallaka.
Kakamanta kafin Turawa su zo a yi wani mulkin mallaka, jihadin da aka yi na dan gode shi ma a yi mulkin mallaka ne. Alfi ta yadda aka zo aka tankaɗe sarakunan gargajiya da suke kasashen Hausa aka ɗora na Fulani. Saboda haka ba Turawa ne suka fara yin mulkin mallaka a Arewa kuma suka kwace mulki daga hannun shugabannin gargajiya. Kafin Turawa su zo Fulani sun ture su, ba ma a Najeriya ba, a sauran wurare a West Africa duk sun yi haka. Saboda haka su waɗannan da aka kwace musu ikon nasu sai suka zamanto sun zama wakilai na al'umma ko kuma an ce wakilan al'ada. Wani ya daga tarihinsu, al'adunsu da komai, amma ba su da wani ikon da za su iya zartar da wani hukunci, saboda akwai abin da aka cewa constitution wanda aka zauna aka yarda da shi.
An samu sauye-sauye sa'a da Najeriya ta samu mulkin kai. Shin ya kake kallon lamarin?
A yin sauye-sauyen da aka kawo ba su canja alƙiblar da su Turawa suka ɗora ma kai ba. An dai ci gaba da cewa demokrasi ne, wato mulkin jama'a, wanda su jama'a su da kansu za su yi zaɓen su zaɓo filansu. To amma wannan bai canja matsayin su da shugabannin gargajiya ba. An dai yi wa shi constitution ɗan kwaskwarima, inda aka fahimci cewa suna da wani muhimmanci kuma suna da wani rawar da za su taka wajen haɗa kan al'umma da sauransu. Amma banda wannan ba, duk a fatan baki ne, babu wani abu da aka yi wanda ya nuna su suna da wani iko a ce ikon da gwamnatin yanzu ta yadda ta ba su. Shi yasa gwamna komai ƙanƙancinsa, komai talaucinsa, na ce kuma talaucin na nufin mara naɗi, za ka ga zai iya cire sarki in ya ga dama. A ko karan ba na jin talakawa za su tashi su wayi gari suke ba sa son sarakuna. Wanda ka ga suna da wannan ra'ayin, to ra'ayi ne na yan wato yan communist. Akwai wani suna da ake gogo munzu, wannan suna suke da wannan ra'ayin, wannan su dama su ba ruwansu da wani adana al'ada. Ka zo su da yadda ake wa sarki in Kano, kowane sarki ma ba wani Kano ba. Ran Allah in ya fito ya zo zai kewaya ga jama'a, yadda ake jandaro ake taruwa domin a martaba shi, a karrama shi, a gaishe shi. To wanda ya nuna cewa tabbas sarakunan suna da martaba, ba wai ba su da ita ba a idan al'umma.
Shin koyaya tsarin yake na zaben sabon sarki a wancan lokaci idan sarki ya rasu?
Kowace masarauta tana da irin nata tsari na zaben sarki da 'yan majalisa masu zaben sarki. amma kuma kusan duk tsarin da ake bi iri guda ne a wancan lokaci. Kafin Turawa, masu zaben sarki sukan zaɓi sarki ne a aika wurin sarkin Musulmi a Sokoto. Sarkin Musulmi ya tabbatar da wannan, yakan aiko da doki da Alkur'ani da riga wanda za a ba sarkin da za a rantsar da shi. Ana nan tafiya ta zo har zamanin Turawa, wannan iko da sarkin Musulmi ke da shi, Turawa ko kuma gwamnatin Turawa suka karɓe wannan iko. Wannan iko da aka karɓe shi ne yake a halin yanzu a ƙarƙashin gwamnatocin da muke da shi. Kamar yadda na faɗa maka shi ne cewa masu zaɓen sarki sukan zauna ne su dubi tsarin da addinin Musulunci ya tsara. Wane ne ya fi cancanta kamar yadda addinin Musulunci ya ce? Ana neman mutum mai hankali, mutum mai natsuwa, mutum jarumi, ana neman mutum baligi wanda ya mallaki kansa, sannan ba a buƙatar mace a wajen wannan shugabanci. To waɗannan abubuwa qualities ne waɗanda yake aka tsara su, su ne masu zaɓen sarki sukan tantance daga cikin duk waɗansu ƴaƴan sarki wane ne ya fi cancanta. To ana nan har Turawa suka ga wannan tsari ya ba su sha'awa, sai suka zo su ma suka kwaikwayi irin wannan. A da zamanin Turawa, duk wanda ka sani cewa ɗan sarki ne, akwai ainihin secret report file da yake da shi na shi. Duk shekara za a rubuta wannan. To kafin sarki ma ya mutu an gane daga cikin ƴaƴan sarki wane ne zai gare shi saboda wannan rahotanni da ake rubutawa. To wannan tsari kusan zan iya cewa an yi watsi da shi. To amma a halin yanzu da muke ciki, ƴan majalisar nan su suke zama su tantance, to daga nan sai su miƙa ma gwamnatin jiha. Ita gwamnatin jiha za ta tara sarakunan jihan, wato Council of Chiefs, su ma za su zauna su tattauna wannan, sannan za a miƙa ma ita gwamnati, sannan sai ta tabbatar ma wanda Allah ya bashi wannan abu.
Sani Shabi Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani.
Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka riƙa wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taɓa idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka riƙa cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunnen ya ji, gangar jiki ya tsira.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
Manajar talamuran wasanni na bayyana ra'ayoyinsu akan koma bayan da kungiyar Manchester City ta Ingila ke fuskanta a daidai lokacin da ake so sabuwar kakar wasanni ta shekara ta 2020-2021. A jiya Lahadi, kungiyar ta sha kashi a cikin gidanta, inda Leicester City ta lallasa ta da ci 5-2 a wasansu na biyu na gasar Premier ta wannan shekara. Kakar wasannin da ta shige ne kadai marabinsu da kofin gasar ta Premier, wadda suka lashe a shekara ta 2018 suka koma lashewa a shekara ta 2019. To amma masu sharhi akan lamuran wasanni na ganin kungiyar na fuskantar koma baya a wannan kakar wasannin. To sai dai kuma wasu na ta'allaka matsalolin da kungiyar ke fuskanta a 'yan kwanan nan da rashin wasu jigajigan 'yan wasanta kamar Sergio Aguero da Gabriel Jesus, waɗanda yanzu haka suke jiyan raunuka na tsawon makonni. To sai dai duk da haka wasu na dora alhakin ne akan dabarun mai horar da 'yan wasan kungiyar Pep Guardiola da kuma yadda yake amfani da 'yan wasan wanda ake ganin baya kai kungiyar ga samun nasara. A fagen wasan tennis kuma, 'yar kasar Amurka Serena Williams ta soma fafutukan lashe kofin babbar gasar tennis ta 24 a tarihi bayan da ta doke takwararta 'yar kasar Amurka Kristi Ann a wasansu na farko ta bude gasar French Open ta bana. Williams, mai shekaru 39 da ke matsayin mace ta shida a duniyar tennis, ta doke takwararta ta ne da turmi biyu a jere a zagaye na farko na gasar, wanda ya bata damar tsallakewa zuwa zagaye na biyu, inda za ta fafata da 'yar kasar Bulgaria Tvetana Pronkova mai shekaru 33. Ta sami shiga gasar ta Roland Garros ne sakamakon gayyata ta musamman da ta samu daga masu shirya gasar, biyo bayan kwazon da ta yi a gasar US Open da aka kammala kwanan nan, inda Williams din ta doke ta a zagayen quarter final na gasar. A bangaren kwallon kwando kuma, kungiyar Miami Heat nan Amurka ta sami kaiwa a wasannin karshe na gasar kwallon kwando ta NBA karo na uku tun daga shekara ta 2014 bayan da ta yi nasarar doke Boston Celtics da maki 125 da 113. Miami Heat wadda ta lashe gasar ta NBA har sau uku a tarihi za ta fafata ne da zakarun Western Conference wato kungiyar Los Angeles Lakers a cikin wasanni bakwai da za a so mata farko a jibi Laraba. Bam Adebayo ne ya zura wa kungiyar ta Heat kwallaye mafi yawa a wasan, inda ya zura mata kwallo 32 da bugun laifi 14, yayin da Jimmy Butler ya zura kwallaye 22. Kocin kungiyar ta Heat Eric Spoelstra ya jagorance ta ta lashe gasar NBA jere da juna a shekarun 2012 da 2013. To sai dai a bangaren kungiyar Celtics, wannan ne karo na uku da take shan kashi a wasannin karshe na gasar ta Eastern Conference. Murtala Faruk sanyin na a Washington DC.
Ka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Ƙwararrun da ke kare haƙƙin bil'adama masu zaman kansu a Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi kira ga mahukuntan Najeriya da su saki wani matashin mawaƙi musulmi da aka yankewa hukuncin kisa bisa zargin yayi waƙar ɓatanci, kuma da ke sa ido kan ƴancin addinan ƙasa da ƙasa ta Amurka. Ta bayyana Yahaya Sharif Aminu a matsayin mai yin waƙoƙin addini a jihar Kano da ke arewacin Najeriya, kuma ɗan ɗarikar Tijjaniya ne. Ƙasashen duniya na ƙara dosar adadin mace-mace sakamakon cutar COVID-19 miliyan ɗaya a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta John Hopkins a safiyar yau Litinin. Cibiyar ta John Hopkins ta ce sama da mutane miliyan 33 a duniya ne suka kamu da COVID-19. Jami'an Faransa sun ce wani matashi da ake kyautata zato ya cikawa mutane biyu ka a ranar Juma'a da ta gabata a birnin Paris. Ya ce ya aure abin da ya tsammani ofishin mujallar barkwancin nan ta Charlie Hebdo ne, saboda a kwanan nan mujallar ta sake yin zane-zane da suka nuna Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ga duka alamu dai bai san cewa ofishin sun tashi daga wurin ba, yo bayan harin da aka kai musu a shekarar 2015 wanda ya yi sanadiyar kusan mutane 17. Dakaran Armenia da Azerbaijan sun ci gaba da gwabza fada har zuwa rana ta biyu yau Litinin a yankin Nagorno-Karabakh, inda galibinsa kabilun Armenia ke zama, duk da kiraye-kiraye da kasashen duniya ke yi na su kawo ƙarshen fadan. Bangarorin biyun sun zargi juna da yin amfani da manyan makamai. Ma'aikatan tsaron Azerbaijan ta ce sojojin Armenia sun yi barin wuta a garin Tartar.
To, masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazarus da shi wacce ta hada mana shirin, da injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.